sashen Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata, 7 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, China ta yi Allah wadai da shawarar da gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta yanke na kauracewar diplomasiya akan wasannin Olympic na lokacin hunturu wanda za a yi a Beijing a shekarar 2022. Tana mai cewa ya saba wa manufar Olympic. Wanda ake kira Yunusa Bawa, mai bada rigakafin COVID-19 a Najeriya, ya kwatanta aikin da mai matuƙar wahala. Kano, wani babban jami'in gwamnatin sojan Myanmar, ya faɗa a yau Talata cewa daurin shugaba Hausa Suci na nuna babu wanda ya fi ƙarfin doka. Kana babban Hausan sojan ƙasar ya sassauta hukuncin da aka yanke mata bisa tausayawa.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buɗe wani babban taro na manyan kwamandojin sojan ƙasar don bitar yanayin tsaro a Najeriya da kuma yadda za a magance matsalar. Bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama wasu mutane 52 da ta ce tana zargi da aikata laifuffuka daban-daban, ciki har da fyaɗe da kuma harkar makamai. Muna kuma tafa da rahoto akan kiran da wasu shugabannin al'umma a jamhuriyar Nijar suka yi wa ƙungiyoyi masu zaman kansu na neman gudunmuwa wajen samar da ayyukan yi a yankunan karkara don cirewa matasa tunanin zuwa ƙasashen waje cirani.
Gwamnati yana yin bakin ƙoƙari kuma in ka diba kan da yanayin masu buƙatar suke sun yi yawa a nawa ra'ayi, kuma a rinka koyawa talaka kanda zai kama ki da a kama ki a bashi.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi da farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. China ta yi Allah wadai da shawarar da gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta yanke ta kauracewar diplomasiya akan wasannin Olympic na lokacin hunturu wanda za a yi a Beijing a shekarar 2022. Tana mai cewa ya saba wa manufar Olympic. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen China Zhao Lijian ya faɗa wa manema labarai a yau Talata a Beijing cewa Amurka za ta yi asaran kima da ikon yin gaskiya daga kauracewar nan, kana hakan zai yi mummunan tasiri akan hulɗarsu da kuma yin aiki tare a wasu muhimman fannoni. Ya kuma jaddada alƙawarin da ya ajiye Litinin cewa China za ta maida martani idan Washington ta ci gaba da kauracewar wasannin. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa gwamnati ba za ta tura wani jami'i ko kuma ɗan diplomasiya mai wakiltar Amurka a wasannin na hunturu a China ba, saboda kisan kare dangi da kuma ukuba da ake gana wa mutane a Xinjiang da kuma wasu nau'ukan take haƙƙin bil'adama. Kauracewar diplomasiyar da yana nufin Amurka ba za ta tura jami'inta zuwa wasannin na Beijing ba, amma ƙungiyar 'yan wasan Amurka za su halarci wasan. Wani da ake kira Yunusa Bawa, mai bada rigakafin COVID-19, ya kai amfani da kekensa daga asibitin da yake aiki a Kuje da ke kudu maso yammacin Abuja, babban birnin Najeriya, kare ɗauki bakin akwati mai ɗauke da allurar rigakafin COVID-19 domin yin wata tafiya mai wahalar gaske. Bawa ya kwatanta hanyar mai yawan duwatsu da gargada da wadda ke gajiyar da mutum. Lallai akwai damuwa, in ji shi. Masu garkuwa da mutane suna yawan satar mutane a wannan hanyar. To amma wannan tafiya na da muhimmancin gaske. Muddin kasar wacce tafi kowace kasa yawan al'umma a Afirka tana son ta cimma manufarta ta baiwa mutum miliyan 55 rigakafin COVID-19 a cikin al'ummanta miliyan 206 nan da sabon wata. Kamar yadda ya bayyana, nau'in coronavirus na Omicron ya sa wannan tafiya ya zama wajibi a baiwa mutane masu yawan gaske allurar rigakafi domin kare su daga sabuwar coronavirus, yayin da Najeriya take fuskantar kalubaloli masu yawa, inda mutane miliyan 3,780 kadai ne suka samu cikakken allurar rigakafin. Zuwa ga 'yan ƙauyen kai tsaye ita ce hanya ɗaya tilo da za a shawo jan kafa da suke yi wurin karɓan allurar rigakafin, in ji Bawa, mai shekaru 39. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in gwamnatin sojan Myanmar ya faɗa a yau Talata cewa Daure shugaban Hausan sun ce na nuna babu wanda ya fi karfin doka. Kana babban Hausan sojan kasar ya sassauta hukuncin da aka yanke mata bisa tausayawa. Ministan yaɗa labarai Man Aung ya kuma faɗa a wani taron yanar gizo cewa tsarin shari'ar Myanmar mai adalci ne. Kana hukuncin da ranar Litinin da aka zartar akan tsohuwar shugabar an yi shi ne bisa doka. An yanke wa Suci mai shekaru 76 hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru 4 bisa laifin ingiza jama'a da kuma take dokokin coronavirus, amma shugabannin sojojin sun rage zuwa shekaru 2 a gidan yari da take zaune a yanzu. Jami'in ya yi wannan jawabi ne a wani taron manema labarai da ba a saba ganin irinsa ba. Kana ministan saka jari a mulkin sojan ya ce al'amura sun fara daidaita a kasar.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu leƙa bangaren rahotanninmu. A Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari, wanda babban hafsan hafsoshin tsaro na kasar General Lucky Irabo ya wakilta, ya buɗe wani babban taro da ya haɗa da baƙi da manyan kwamandojin sojan kasar don yin bita akan yanayin tsaro a Najeriya da nufin sake tsara yadda za a fuskanci matsalar a cikin shekara mai zuwa. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja.
We are also into talks with friendly nations to equip you optimally for efficiency and effectiveness in the various operations that you are undertaking.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ke jawabi yayin bude taron babban hafsan sojin kasa da ma baki ɗayan manyan kwamandojin sojojin kasar inda ke bada tabbacin cewar koda baya ga hobbasa da ake yi na inganta ma'aikatar samar da makamai ta Najeriya. Shugaban kasar ya ce ana ci gaba da magana da wasu manyan kasashen duniya kawayen Najeriya don samarwa sojojin isassu kuma ingantattun kayan aiki don ci gaba da tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar kasar.
Some of the equipment and platforms procured are now being delivered.
Shugaba Buhari, wanda babban hafsan hafsoshin tsaro na Najeriya General Lucky Irabo ya wakilce shi, ya ce tuni ma wasu daga cikin kayayyakin yakin sun iso Najeriya, yayin kuma da sauran nan ba da jimawa ba za su karaso. Yana mai nusar da dakarun cewar abu ne muhimmi aiki tare cikin haɗin kai da kuma musayar bayanan sirri, wanda hakan ya ce shi zai bada damar murƙushe duk wani tsagiranci da ta'addanci. Tun da farko cikin jawabinsa, babban hafsan hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya ce wannan shekara ta kasance wa mayakan mai cike da faɗi tashi.
The year 2021 has been a year full of activities for the Nigerian Army. The military, indeed, the Nigerian Army has witnessed enormous security challenges ranging from increased banditry activities, kidnapping for ransom.
Sojojin, inji General Yahaya, sun fuskanci kalubale iri-iri, kama daga karuwar aika-aikar 'yan bindiga daɗi, masu garkuwa da mutane da mata asar 'yan awalan yamarai na IPOB. Amma duk da haka, General Faruk Yahaya ya ce sun samu nasara wurin tsare kasar, kasancewar tsare zaman lafiya kamar yadda ake cewa ya mafi zama kalubale akan cin nasara wurin yaki.
Maintaining the peace is more challenging than winning the war.
Yayin da ya buɗe wannan taro, an baje kolin wasu daga cikin kayakin yaki kamar motoci da roka-roka da ma bindigogi da sojojin suka sarrafa da hannunsu. Honorable Abdulrazak Namdas shine shugaban kwamitin sojoji na Majalisar Wakilan Najeriya.
Gaskiya suna kokari, dama shugaban kasa ya kira cewa sojojin mu su yi kokari su tabbata suna yi wasu kayan su ta digi gida, kar mu ce za mu ringa relying akan kayan da yake waje. To ka ga akwai su kaya irin su drone, akwai su mashina, akwai su kayan yakin hada, akwai su motoci. To ka ga wannan yana da kyau, suna kokari.
Zade a shafe baki ɗayan wannan mako, ana nazarin baki ɗayan irin yadda sojojin Najeriya suka tunkari matsalar tsaro a cikin wannan shekara, a kuma tsara yadda za a tunkari sha'anin tsaron a sabuwar shekara mai kamawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Shugaban Amurka Joe Biden zai gudanar da taron koli mai muhimmanci ta yanar gizo da takwarensa na kasar Rasha Vladimir Putin a yau Talata, yayin da Rasha take kara jibge sojojinta akan iyakarta da Ukraine. ana sa ran shugaba Biden zai yi jerin tattaunawar diplomasiya da shugaba Putin a wani yunkurin daidaita al'amura tare da bayyana kashedi da yuwar sanya takunkumi idan sojojin Russia suka mamaye karamar makwabciyarta kuma tsohon jamhuriyar Soviet. Jami'an gwamnati sun ce Moscow ta kaddamar da wani gagarumin bayanan ƙarya ta yanar gizo akan gangaminta da kin gwamnatin Ukraine da ke jaddada mamayar da Russia ta kai a shekarar 2014 kana ta kwace yankin Crimea. Sashen likin asirin Amurka ya fitar da wata takarda a makon da ya gabata da ke tabbatar da Putin na shirin jibge sojoji masu yawan gaske da za su kai 175,000 a kan iyakar Ukraine kafin nan da watan Janairu a wani bangaren kai mamaya ta huska da dama. Ana sa ran Putin zai fitar da wata bukata da ya sha nema cewa kada a bari Ukraine ta shiga kungiyar tsaro ta NATO, kungiyar hadakan soja da aka kafa shekaru 70 tsakanin Amurka da kasashen yammacin Turai, bukatar da ta dayuwa Biden ba zai amince da ita ba. A nasa bangare ana sa ran Biden zai yi barazanar yanke Russia daga tsarin biyan kudi na kasa da kasa da ake kira SWIFT. A ƙarshe, ɗan sanda sun zuba barkonun tsohuwa a cikin daren jiya Litinin domin tarwatsa masu zanga-zangan kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar Gambia. Mutane da dama ciki har da yara sun jikata inda aka musu magani a wajen gidan madugun 'yan adawa Usainu Daboy a garin Sarkunda. Magoya bayan Daboy, shugaban babban jam'iyyar adawa ta United Democratic Party ko kuma UDP a takaice, sun ki amincewa da nasara da Adamu Barrow ya yi inda aka sake zaben sa da kashi 53 cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben shugaban kasa na ranar Asabar. Dabo ya kalubalanci sakamakon zaben ne a ranar Lahadi, kana wasu shugabannin jam'iyyun adawa su ma sun gudanar da tarukan manema labarai akan rashin amincewa da sahihancin kuri'ar. Wannan ne dai zaben Gambia na farko a cikin shekaru da dama da aka gudanar ba tare da tsohon shugaban mulkin kama karya Yaya Jame ba, wanda a halin yanzu yake gudun hijira a Equatorial Guinea bayan ya fadi a zaben shekarar 2016 amma kuma ya amincewa da shan kayi.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama wasu mutane 52 da ta ce tana zargi da aikata laifuffuka daban-daban ciki har da fyaɗe a cikin wani masallaci a garin Maiduguri da kuma harkar makamai da ake zargin wata dayi. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kame wasu mutane guda 52 da kuma ta gurfanar da su a gaban 'yan jaridu da ce sun aikata laifuka daban-daban ciki har da laifin fyaɗe da wani ya maye sharrin yaɗa shekara 6 da kuma shekara 7 fyaɗe a wata masallaci da ke cikin garin Maiduguri. Rundunar ta ce ta kame mutane 52 dai da aikata wannan laifuka ciki har da wasu mutane guda 4 da ake zarga da laifin fyaɗe da kuma 22 da laifin aikata daba da wata da ake kira Ayinta Yohana dauke da sashe masu rai da aka ce tana niyyar kaiwa jihar Adamawa ne da wasu 'yan kungiyar asiri da dai wasu laifuffukan daban-daban. Kwamishinan 'yan sandan jihar Abdul Umar ne da ya gabatar da wannan mutane ga kuma abin da ke cewa game da laifuffukan nasu.
A yau dai muna da masu laifi 52 wanda za mu nuna muku kuma kuna da ikon ku kewaya ku tambaye su a kudi ko abin da muka faɗa a kansu gaskiya ne. Muna da masu fyaɗe a su hudu baɗin nan kuma abin tausayi ne abin al'ajabi. Daga ciki akwai wanda ya yi fyaɗe a cikin masallaci, akwai kuma wanda ya yi fyaɗe na yara ƙanana 'yan shekara 4-6 su hudu mutum da ya yi fyaɗe kuma ya ji musu ciwo mun je asibiti har mun sami rahoto shi ma kuma ya tabbatar cewa ya aikata wannan fyaɗe. Sannan kuma muna da masu mace mai fataucin harshashi wacce mun kama tana nan mun same ta da harshashi guda a tsarin ta faɗa mana cewa za ta kai yola amma muna kan binciken wannan case din da haka bai kamata mu bayyana ba saboda akwai wuraren da za mu je wanda ba mu gama zuwa ba. Akwai kuma case na 'yan 'yan daba yan dabobi guda biyu sun yi rigima da junansu. Mun gano cewa 'yan daba ne, mun kai mutanen asibiti su ma suna hannunmu, kuma ba za mu basu ba su ma za mu kasu gidan kudiya. Kes da ya dame mu na satan kebul a Bama, a Baman nan an damu ba mu da satan kebul. To da haɗin gwiwa 'yan sibiliyan ya ce sun gudu a hannun abokanan aikinmu da Hancock, sun je wurin wani makeri ya yanke musu Hancock ɗin, shi ma mun kama shi a tare da su, amma suna hannu. Muna ga mun ga bincike su ma za mu kai su gobe.
Komai mutanen da aka kame ana zarga da aikatan laifukan nan ke cewa ke ne aka kama ki da wannan asashi ko?
Eh.
To na shi kai asashin?
Sojan ne ya bani dama in kai ma driver tashan Uber don a kai Yola.
Okay, shi na kama ki?
Eh.
Asashin guda nawa ne?
90.
Guda 90. Dama kina yin ne ko kuma wannan shi ne karon farko?
Wannan ne farko.
Shi ne kuma aka kama ki?
Eh.
Abba Umar Kareto.
Yawa, me kai aka kawo gara?
Ran Asabar ne muna zaune a wajen aure muka yi fada aka kawo mu zuwa nan.
Ku nawa kai fada?
Mu ya fi 20 tukuna, mu bakwai aka kama, yanzu mu biyar ne a nan.
Mai amfani group na
Me zurinka?
Abubakar Muhammad.
Kai me ne aka kawo gana?
Rep ne.
Ai na kai rep ne.
Ade group.
Yara nawa kai kai wa fadi?
A mace ɗaya ne.
Mace ɗaya?
Eh sa.
Eh ka me saka yin fadi?
Gaskiya wallahi sa wannan ba hali na bane, kuma gaskiya ni ban san wannan abin da ya kaddara ji Allah ya kaddara mu.
Ni ba ana zargi na da yana rafin da mata gudu ba haka bane ba.
Guda nawa kare?
Guda biyu ne, daya mai shekara 6 daya mai shekara 7. Ya na aikata.
To ka taba yi ne yawa?
Ban taba yi ba, wannan ba shi bane aikina. Ban taba yi ba. Baba Alhaji Abubakar.
Wasu daga cikin mutanen da rundunar yan sandan jihar Borno ta kame kenan. Da gurbanin da su gaba ne ma labarai. Ke bayani kan laifukan da ake zargin su da shi. Haruna Dauda biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda biyu. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Shugabannin al'umma sun buƙaci gudunmuwa daga ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen samar da ayyukan yi a yankunan karkara kamar noman rani da nufin cirewa matasa tunanin zuwa ƙasashen waje ci rani, yayin da a ɗaya ɓangaren tallafin irin wannan yunƙuri ka iya baiwa magidanta damar cike giɓin cimakar da ake fuskanta sakamakon matsalolin da suka lalata amfanin gonaki a damunar da ta gabata. Wakilin muryar Amurka Salamu Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai.
Bayanan mahukuntan Nijar sun tabbatar da cewa gardamar damana a bana ta haddasa lalacewar akalla kashi 50 daga cikin 100 na amfanin da aka yi hasashen samu. Lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar ɗaukar matakai da nufin tunkarar wannan al'amari, kamar shirin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa ko rarraba cimakar kyauta a wuraren da abin ya yi kamari. Sai dai a wata hirar musamman da muka yi da sarkin Dungas mai martaba Ahmadu Zakari, na ganin mai da hankali wajen noman rani ita ce hanya mafi a'ala.
Gwamnati yana yin bakin kokarin shi, kuma in ka diba kan da yanayin masu bukata suke sun yi yawa a nawa ra'ayi, kuma a rinka koyawa talaka kan da zai kama ki da a kama kihi a bashi.
A irin wannan lokaci matasa kan ficewa zuwa cirani kasashen waje inda ake daukan su a matsayin bakin haure. Saboda haka sarkin Dungas ya ce akwai bukatar kungiyoyi masu zaman kansu su shigo wannan lamari don ganin jama'a ta ci moriyar albarkatun ruwan da Allah ya horewa yankunan wannan kasa, misalin karkarar da yake shugabanta.
Suna yin noman ranin ne, amma noman ranin dan namu ne na gargajiya. In an fadada shi za a gani kowa ya tsaya a gida, har ma na wani guri ya zo shi. Muna tabkina sun fi 400 wanda masana sun bincika kuma sun tabbata da wannan guri ana iya cin amfanin shi. Kamar aka zuba shakifi, to sai dai ka ga wani mun daga Nigeria ma sun zo. Kenan ka gani tunda tabkin akwai su da dama a gyara, za a yi noman shinkawa, za a yi noman duk abin da ya cancanta wanda ba a iya bai a daman. Mu talakan a can bangaren Dungas in yayi noma, to wannan noman daman a bisa bashi yake yin shi. Ya cancanta masu hannu da shuni su kama irin wannan kankanin abu wanda zai sa talaka ya ji daɗin rayuwa.
Shugaban kungiyar matasa ta Ashefa Lawali Tsalha, wanne na amda wannan shawara, na cewa matakin zai taimaka wajen yaƙi da talauci da yaƙi da zuwa ciranin matasa, sannan hanya ce ta samar da wadatar abinci a ƙasa.
Gaskiya cinkaye ne mai kyau, irin ana son duka shugaba wanda ke jagorancin al'umma ya zama mutum yana da irin wannan cinkayen. Abun da shahi matasa bisa zaman banza da wani yawan tahiye-tahiye wanda bai da unwani, musamman cikin rayuwar da ake yanzu ta duniya kasarka ta yi kowace ƙasa daɗin zama. Mu ƙungiyoyi na huraren hula masu iya kamawa daidai ƙarfi da wayar da kai da duk abin da ya kamata, to ana shirya a kama ma irin wannan mutanen masu wannan tunanin.
Noman damana na kan gaba a ayyukan da mafi yawancin jama'ar Nijar ke dogaro a kansu, saboda haka fannin ke da mahimmanci sosai wajen samar da cimaka a wannan ƙasa da ke fama da kwararowar hamada da a ɗaya gefe illolin canjin yanayi. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi wa masu sauraro alƙawarin cewa a wannan makon shirin noma tushen arziki zai fara bita wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara. A watan Janairu, wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Sala Muhammad, inda ya bayyana irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a ƙasar. Duk kuwa da shirin da gwamnatin tarayyar ƙasar ta kaddamar na tallafawa manoman.
To kamar dai yadda ka faɗa, gaskiya ne an kaddamar da an kobarwa program, wato tsari na ba manoma bashi domin su yi noma a ƙasa tun 2015 a birnin Kebbi, wanda mai girma shugaban ƙasa ya kaddamar. Amma ba kan shinkafa kaɗai ya kaddamar ba, ya kaddamar kan noman shinkafa da alkama. Amma da aka tashi sai aka ba shinkafa mahimmanci da fifiko fiye da noman alkama a ƙasar nan. To wannan ya sa mu shugabannin masu noman alkama a ƙasa muka rasa dalilin yin haka. Daga baya sai muka ga dai ya kamata bai kamata mu shiru ba, ya kamata mu fito mu kalubalanci yadda tsarin yake. Sanin kowa ne a ƙasar nan kan cewar yadda ake cin shinkafa a Najeriya, sai in ce ma an fi cin kayan alkama a Najeriya fiye da shinkafa, domin ana sarrafa ta ta ɓangare daban-daban. Amma wanda aka fi sani, akwai garin fulawa wanda ake yin burodi, ake yin spaghetti, ake makaroni, ake kuma kaya namu na gargajiya da ake ci, hatta su biskit ɗin nan, su alewan nan da waye, duk da fulawa ake yin su. Sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba, alkaji, dubulan, cincin, makilawa, gasunan iri-iri da gurasa. To an ka kula sai ka ga sun gidan kowa a kullun a Najeriya sai an ci alkama. Musamman safe, da mun saba burodi ake ci. To yanzu an waye gari wata taliyar ɗan yara ta fito da ake kira indomie, wanda gidan kowa da safe sai an ci ta. Kuma wani abu da zai baka takaici da tunani akan al'amarin shine, ita gwamnatin Najeriya nan fa a duk shekara tana kashe sama da $6 billion ta shigo da alkama ƙasar nan a sarrafa. Alhali kuma a ƙasar nan akwai fili da aka ware musamman ma don noman alkama. In ka dubi tarihi baya, daga shekara ta 1959 a kaddamar da kogunan Haɗeja da Jama'are, kogun Oshun Ondo, da duk irin waɗannan fadamun an buɗe su don noman alkama ne a ƙasar nan, domin noman rani aka buɗe su. A lokacin ko bamu da ilimin noman rani na shinkafa, sai dai noman shinkafa na damuna. Kuma an noma alkaman nan a ƙasar nan, akwai wani program zamanin Babangida da aka kira shi Accelerated Wheat Program, wanda a kanan nan kaɗai sai da aka shuka alkama tan $1 million.
To ka ce kun ƙalubalanci wannan tsarin na Anko Barawa da ya mai da ku sane ware. Tun da kun ƙalubalanta, watakila kun bincika ne, me kuka gano?
To abin da mun gano, siyasa ce gaskiya ta yawa a cikin noman alkama. Mu dai mun san duk da dai an ce akwai bilateral trade agreement tsakanin ƙasar mu Najeriya da Amerika, ai bai kamata mu dogara akan kullun alkamar da za mu sarrafa mu ci a ƙasar nan sai mun ga daga Amerika ba.
Ka ce siyasa kamar ya?
To abin da yasa na kira siyasa, in ba dan ganin kan cewar ita Amerika ta maida Najeriya wato wurin jibge alkama ta wanta rasa kasuwa, ai babu dalilin da yasa za a watsar da noman alkama a maida hankali kan noman shinkafa kawai.
kaman kana cewa hukumomin America saboda bukatunsu yasa suka dakile noman alkama a Najeriya?
Eh, to wannan ma na faɗa ba zan ce na kuskure ba, ba dan kuma saboda duk kamfanin da suke sarrafa alkaman nan a ƙasar nan kaso 60 ko 70 bisa 100 ana Amurkawan ne, ba na mutanen wani ɗan Najeriya.
Amma ka ce shi shugaba Buhari da ya kaddamar da wannan tsari na Anko Barawa ya hada ne da shinkafa da alkama.
Ya hada da shinkafa da alkama, amma ko ba ba alkama muhimmanci ba, sai ake cewa alkaman Najeriya ba ta da kyau, alkaman Najeriya ba ta yin fulawa da ake burodi, alkaman Najeriya in ka noma ta za ka same ta da ƙasa da waye da tsakuwa da sauransu. Wannan kalubale mu sai muka ɗauke shi a kungiyance har muka samar da injin da yake goge shi alkamar ya cire dauda ya cire ƙasa kai har ma ya grading dinta ya girma. Sannan muka sake ɗaukan wannan kalubale muka yi amfani da masana, aka tabbatarwa da gidajen fulawa nan kan cewar alkaman Najeriya tana yin burodi kuma sun jaraba tana burodi. Sannan muka zo muka ɗauki wannan kalubale muka ce to dole ne duk alkaman da muka noma a ƙasar nan a sami kyakkyawar fahimtar juna, wato MOU da duk abin da muka noma na alkama gidan da suke sarrafa alkama sai sun sai alkaman Najeriya sun yi amfani da ita. Amma duk da haka sai aka samu wato gwamnatin Najeriya tun daga zamanin minista Audu Obade ya gabata har ya zuwa wannan gwamnati ta yanzu da take ka akan harkar noma ba su mai da hankali akan noman alkama ba, domin wato kawai ana daukan abubuwa wasu kamar traditional wasu abubuwa na gargajiyanci a zo babu wani amfani da ilimi na kimiyya wajen harkar alkama.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Malam Usaini Dangwa ta Karasuwa daga jihar Yobe. Yace salon VOA Hausa, maganar gaskiya matakin gwamnatin Najeriya na shirin janye tallafin man fetur har yanzu yana ci gaba da so samun rai. Saboda ni ana wa gani da zarar man fetur yayi tsada, to duk abubuwan rayuwar yau da kullum sai farashin su ya tashi. Don haka nake kira ga gwamnatin shugaba Buhari da ta yi wa Allah da annabinsa ta yi watsi da wannan shiri. Ko talakawan kasar za su samu sa'idar rayuwa. Shi kuma Usman Shitu Mahuta cewa yayi, muna fatan jami'an tsaro a jihar Lagos za su gudanar da kokwaran bincike akan gawarwakin wasu yara 'yan asalin jihar da aka tsanta a cikin wata mota a gidan wata mata a jihar don gano hakikanin abin da ya janyo wannan lamari. Da fatan Allah ya ji kansu da rahama. Amen. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa, salon VOA Hausa, hakika horas da 'yan banga dabarun inganta tsaro a kasar mu Najeriya abin a yaba ne, ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara take yi. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu. Sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Shi ma baban diman mambande cewa yayi, salon VOA Hausa, ɗaukan matakin horar da 'yan banga dabarun inganta tsaro a Najeriya mataki ne mai kyau, amma samarwa jami'an tsaro kayan aiki da ƙara yawan sojoji da kuma addu'o'i shi ya fi dacewa a maida hankali a kai wajen inganta tsaro a Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, a gaskiya lamarin matsalar tsaro a Najeriya abin akwai sosa zuciya matuƙa, ganin yadda a kullum labarin babu daɗin ji. Shugabanni kuma kullum cikin cewa suna ɗaukan mataki a kai suke, amma abin babu sauƙi. Allah ya kyauta ya kuma kawo mana mafita. Amin. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Daga nan kuma sai wasiƙa ta ƙarshe daga Aisha matar Usaini Dangwa ta Karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce, salon VOA Hausa, dan Allah ku bani dama na taya shugaba Adama Baro na kasar Gambia murnar sake lashe zaɓe. Da fatan Allah ya bashi ikon sauke nauyin da 'yan uwana talakawan ƙasar suka ɗora masa. Mun gode da waɗannan saƙonnin, a ci gaba da aiko mana. Sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Levis Gresham wadda ta haɗa shirin, Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.